Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ana kuma iya bin mu ta shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Dauda
da Nazir Ahmad Hausawa.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Assalamu alaikum alaikum yau Alhamis 20 ga watan October shekarar 2016. Zamu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda muka saba yi a kowace ranar Alhamis. Yau a watan nan na October da muke ciki, kowace shekara ana ware shi a matsayin ranar yaki da cutar daji ko kuma sankara wanda a Turanci ake cewa kansa.
Kuma abin sai hade da cewa yau ce ranar wayar da kan matan karkara ta duniya game da cutar ta sankara.
Hakanan Usman da Maryam masu sauraro sun tofa albarkacin bakin su game da yadda zamu rage yaduwar wannan cuta ta daji.
Gudunmawa guda ce zamu ba su don guje mu abin da ke tafiya ya dawo. Matukar mace ta ji wata alama ta ciwo ko kolokolo ga mamanta ta gaggauta tafiya wajen likita. Kada ta yadda ta bata lokaci wajen shan bauri da saki. Asibiti ce kadai mafita inda za a auna ta a gano ciwo kuma a bata magani ta warke.
To bugu da kari kuma zamu tattauna da shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Medicaid da take yaki da cutar kansa wato Dr. Zainab Bagudu uwar gidan gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu. Haka kuma sakonnin ku na Facebook da Twitter suna nan tafe. Ku dai kawai ku kasance da shirin naku na matasa yau da gobe.
A shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa me muke yi dan ganin mun taimakawa mata wajen yakar cutar sankara. Ga Nazir da amsoshin wasiƙun ku.
Sakonnin Facebook na yau zan fara da karanto na Zaharuddin Umar Bicci inda yake cewa yau da gobe hakika ciwon sangarar mama cuta ce mai saurin halaka mata. To ya kamata ma'aikatan lafiya manyan su da kananan su samar da wata kungiya wacce za ta rinka shiga lungu da sako musamman karkara da kuma kafafan yada labarai don fadakar da iyaye mata game da illolin wannan cuta da kuma hanyoyin magance ta, saboda wasu matan sun fi yarda da magungunan gargajiya ba ruwan su da zuwa asibiti. Allah ya yaye musu, amin. Sai kuma wannan sakon da yazo daga gurin Tanimu Nuhu yace yau da gobe haqiqatul amri cutar kansa na matukar lahani ga mata. Duk da shike ni ba likita bane, gudunmawa guda ce zamu ba su don guje mu abin da ke tafiya ya dawo. Matukar mace ta ji wata alama ta ciwo ko kolokolo ga mamanta ta gaggauta tafiya wajen likita. Kada ta yadda ta bata lokaci wajen shan bauri da saki. Asibiti ce kadai mafita inda za a auna ta a gano ciwo kuma a bata magani ta warke. In mai duka ya su mai rail majalisar Tanimu na Alhaji Nuhu yar sakke Sokoto. Sannan sai Tasi Usani Bello inda yace assalamu alaikum yau da gobe, gaskiya kun so sa mini inda yake yi mini kaikayi. Akwai wani aboki na da yake bani labarin cewar mahaifiyarsa ta rasa rayuwar ta ne ta sanadiyar cutar kansar nono. Yake cewa suna zaune ne a karkara, basu san cewar kansa bace saboda ba su kai ta asibiti ba. To ina ganin cewa sau da yawa iyayenmu mata karkara suna rasa rayukansu ne domin rashin ziyartar asibiti da gaggawa idan sun ji wani sauyi a jikinsu wanda basu gane masa ba. A ƙarshe wannan aboki nawa ya samu wucewa makarantar kula da masu jinya don ya bada tasa gudunmawar. Allah ya samu dace ya bawa iyayenmu mata lafiya masu fama da wannan cuta. Sako daga Tasi Usani Falgore, yayan Minat. Arabiu Awal mai faci gidan Madi Sokoto yace Assalamu alaikum yau da gobe. Da fatan duk ma'aikatan ku na lafiya. A zahirin gaskiya yadda zamu bada taimakon mu domin shawo kan wannan matsalar ta cutar sankarar mama. Ta mata ita ce mu ringa wayar da kan matan mu akan zuwa asibiti domin sanin irin maganin da ya dace su ringa amfani da shi lokacin da suke dauke da wannan cutar sankarar mama. Bayan haka sai likitoci da hukumomi masu zaman kansu da kungiyoyi sun tashi tsayin daka domin shiga lungu da sako na karkara domin wayar da kan matan karkara. Ni a gani na wannan matsala ta fi yawa a matan mu na karkara. Sai kuma Isa Zaharuddin yace a gaskiya mu mazauna yankunan karkara ba wani abu da ake yi don yakar cutar duk kuwa da mummunar illar da take yi. Akwai buƙatar ganin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu su rika shiga lunguna irin namu ko don faɗakar da jama'a kan illar wannan cuta. Sai kuma sako na gaba daga Naziru Abubakar Sabo Gusau yace yau da gobe hanyar da muke bi domin taimaka ma matan mu ita ce wayar musu da kai idan suka ji wani kololo ko dai wani abu da basu aminta da shi ga mamar su ba su hanzarta zuwa ganin likita da wuri domin a diba a gani idan ba kansa bace. Daga ƙarshe nake roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen cutar kansa a duniya baki daya. Sai kuma Al-Amin Lawan yace assalamu yau da gobe. Wannan wata na masu cutar kansar mama. Ni dai abinda zan bada shawara ta shine mata idan kuka fara jin wata matsala ta nono to ku je asibiti ku ga likita. Kada ku tsaya gida ku ce ku yi maganin Hausa don rashin zuwa asibiti zai iya kawo muku matsala babba. Kuma sannan ina son gwamnati ta samar da gidauniya wadda za ta rika kula da masu wannan cuta. Sai kuma sakonnin da muka samu daga Twitter. Sako na farko daga Twitter dai yazo ne daga @shaibu hot yace @boa hausa yau da gobe cutar kansa tana da matukar hadari don haka iyayen mu mata su zamo cikin shirin ko ta kwana wajen kai rahoton gaggawa ga likita. Sannan @abba damban ya rubuta @boa hausa gwamnati ita ya kamata ta dau nauyin fadakar da iyayen mu mata kan wannan cuta da ma ire-iren ku wato kafafan yada labarai. Sannan @ahmad_bajoga yace @boa hausa to ni dai fata na ya Allah ka kawo mana karshen wannan cuta ta sankarar mama ga iyayenmu mata. Sai kuma @mahmud_qaura_01 ya rubuta @boa hausa sai dai mu ce Allah ya kare ƴan uwa mata daga kamuwa da wannan cuta waɗanda ke da ita kuma Allah ya raba su da ita albarkacin alkur'ani. @kamaru kumar ya rubuta @boa hausa yau da gobe to a gaskiya ya kamata ku dinga gudanar da shirye-shirye akan cutar kuma gayyato manyan likitoci domin faɗakar da mata. Sannan @abbas cheledi ya rubuta @boa hausa gaskiya muna sakaci akan duk wata cuta wanda zai kawo mana cikas a zamantakewar auren mu ya kamata mu dauki matakan kai iyalai asibiti. Sai kuma @mamman damban ya rubuta shi ma @boa hausa matakin shine ziyartar likitoci ko kuma asibiti toci da zarar wani abu ya faru gami da wayar da kawunan mata musamman ma na karkara. @adam gashuwa ya rubuta shi ma @boa hausa akwai buƙatar hukumar WHO ta dauki azama wajen dakile cutar sankarar mama wato kansa a Afirka.
To Maryam da Nazir kun jifa sakonnin masu sauraro game da wannan cuta ta kansa.
Babu shakka haka ke kuma ka san abin da ya fi jan hankali na kamar yadda wani ya bayyana cikin sakonnin shine wasu sai su rinka shan magungunan gargajiya sai dalbejiya da madaci.
Ba an yi binciken kirki ne
sai. Babu.
Kuma ka san wani abu ne akwai wani kuma da naje maganar cewar wayin akasarin tafi yaduwa a kauye wanda kusan gaskiya ba gaskiya bane ba. Cutar kansa a ko ina take a birni kake a kauye kake ko ina ke za ta iya kama ka.
A jidi asibiti
sosai
kuwa sosai a kaita.
To haka yake to dukkan ku da kuda masu sauraro da Maryam da Nazir duk ku biyo mu muje domin lokaci yayi da zamu tattauna da Dr. Zainab Shinkafi Bagudu matar gwamnan jihar Kebbi wacce likita ce mai zaman kanta ko kuma in ce likitar yara ce amma ta bada karfi akan wannan harka ta magana kansa ta kafa wata kungiya Medicare shekaru 7 da suka wuce tun kafin ta zama matar gwamna. Bari mu je yanda muka yi.
Gargaɗin da muke da kira a ji yafi rayuwa ta talenta ake kwarai kunjimata.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To your excellency barka da warhaka ya jahar Kebbi.
Alhamdulillah mano
man. To muna magana akan kansa kin san wannan wata na October wata ne da ake yi dan tunawa ko kuma ake tunatar da mutane ko wayar musu da kai a game da maganar kansa musamman sankarar mama ta mata. Ke kuma na ga kina da Medicaid wanda kuke wasu abubuwa da ya shafi kansa da farko menene manufar wannan Medicaid din da kika bullo da shi?
Medicaid gidauniya ce wanda na kafa ɗan shekaru wajen 7 da suka wuce da ke faɗakarwa ba da tallafi da taimako ga musamman mata da matasa a arewa game da ciwon sankara. Mun fi ba da mahimmanci ko kuma in ce mun fi ba da ƙarfin gwiwa ga masu ciwon sankaran mama da na mahaifa. Saboda waɗannan su ne cututtukan kansa da ke addabanmu a wannan gefenmu na arewacin Najeriya. Ana samun mata fiye da 250,000 kowane shekara da ake samu da wannan ciwon. Sannan kuma ana rasa rayuka da dama daga wannan ciwon. Wannan gidauniya Medicaid Cancer Foundation tana ba da taimako ne. Mu abinda muke yi muna samun gudunmuwa daga masu hali daga kungiyoyi da cikin Najeriya da kasashen waje waɗanda suke ba mu gudunmuwa. A'a, ba wai lalle kuɗi ne za su ɗauko su ba mu ba. Ana ba mu kuɗi amma wani lokaci suna ba mu taimako da goyon baya nasu, kamar wannan hirar da muke yi da kai da ba wai mun biya ne ba. Goyon baya ne da taimako da ku kuke bayarwa na wannan sashen rediyo naka Malam Usman da za ku yi faɗakar da mutane a kankara su ji abin da muke faɗi. Kuma wannan abin da muke faɗi da ƙungiyar Medicaid gidauniya take faɗi ita ce mata su riƙa dubawa musamman in akwai wani bambanci mama ko wajen canzawa na al'ada. Duk waɗannan alamomi ne na ciwon sankara. Kuma in an zo ana tantancewa, yana da kyau mazajenmu su bar mata su fito su je a tantance su a duba in akwai damuwa a wannan gefen, ko kuma in tana da shi a bata ta tafi asibiti ta samu likitan da zai taimaka mata. A taƙaice wannan shine abin da muke yi.
To wasu za su ce to ke kamar likitan yara ce yayi ko?
Na'am.
Yau to me yasa sai kika bada ƙarfi a game da maganar mata?
Wannan abu duk inda yaro yake ai yakan tafi da uwar shi ne. Sai ya zamana ina tafiya ina ganin yara mata in sun zo tare da ƴaƴansu sai su keɓe da ni su rufe ƙofa su ce da Allah suna da tambaya kin ga likita ga wani abu nan ya fito min a mamana. To lokacin muna da wa diagnostic center wanda ake gwade-gwade, cikin gwade-gwaden da ake yi akwai wanda ake ce ma mammogram, hoto ne mai daukan maman mata haka nonon mata. Za a sa a ciki a gwada a gani akwai damuwa. To in mata sun yi suka samu damuwa ko kuma ba su gane wani abu ba ko ma kawai ma ba su yi ba, don kawai muna bada wannan muna yin wannan hoton anan sai aka fara tambaya na da dama suna neman taimako a wajena. Menene ma'anan wannan? Wannan ya fito min a can. Na ga kaza yayi haka. To sai zamana bai yiwuwa ban iyayi ne kaɗai, dole na samu waɗanda muke tare da su aka kafa ƙungiyar Medicaid ɗin daban da aikin asibitin da muke yi. Sai suka fara taimakawa mata. Mata yara ne suka kawo uwayensu waje na, haka nake bayani.
To kenan sun ci albarkacin ƴaƴa.
Warai da gaske sun ci albarkacin
ƴaƴa. To bayan wannan zaki ga yawancin mutanen mu akwai wahalhalu ana irin wa'annan abun. Shin lokacin da kika kafa wannan Medicaid din kin zama matar gwamna ko baki zama ba lokacin?
Ban zama ba matan gwamna shekara ɗaya da rabi kamar yadda suka sani, amma kuma wannan ƙungiyar ta yi shekara 7 kuma waɗanda ke nan Hajiya Zamfara Hajiya Borno muna aiki za su shaida mana. Mun sha yin aiki a Abuja, akwai abubuwa da dama da muke yi suna nan a rubuce.
To wani wahalhalu kike fuskanta a matsayinki na shugabar wannan wuri mai kula da sankarar mama da bangarorin mahaifa ta mata?
Ni ba ni kansan a ce wahala, saboda dai ana samun wani lokaci dai wanda Allah zai kawo, wanda kuma in ka sa himma cikin kokarin ka sai ka ga ya baka mafita. Mukan samu wani lokaci matan nan da muke shirya mai wannan abin kuma dai ba su da izinin masu gidajen su fito. Shi yasa mukan yi aiki tare da uwaye maza, sannan kuma da uwaye masu uban ƙasa da malamai, da duk muka shiga kowane jiha haka ko kuma in ce kowane ƙaramar hukuma, abinda muke fara yi shine mu je mu gaida uban ƙasa. Mu gaishe shi, mu kai
mashi gaisuwar
farin ciki, eh, hakiman. Mu nemi tabarraki, mu nemi goyon bayansu game da duk abin da muka je yi. Haka muke yi. In muka samu wannan, shikenan sai abubuwa su zo mana da sauƙi. Dan shi zai ba da sanarwa cewa ga tunan ta zo da wani shiri, ana son mata su fito. Yawancin lokuta ma ba sai sun tsaya sun ji wani dogon bayani ba, kawai za su ce abin ku ne na mata ku je ku sai. Sai mu je mu nuna musu abin da za su yi sun gani. Wannan shekarar da ya wuce mun samu goyon baya daga gwamnatin jihar Kebbi, ta dauki nauyin tantance mata 2000, sannan kuma cikin 2000 din nan duk wacce aka samu da wani matsala ko na sankaran mama ko na mahaifa, za a ba ta magani kyauta, za a kai ta ma har asibiti, mu za mu yi aikin kaiwa asibiti. Amma ita gwamnatin jihar ita za ta biya kudin wannan. Cikin tantancewan da ake yi, an samu wasu kuma har an fara musu magani, wasu sun nan kwanciya a asibiti a saye haya su, inda ba wai mun je cikin kankara mun yi wannan aikin ba, ba za a gano su ba. Wasu kuma sai sun ga gwamnati ta fito da irin tsarin nan, ko mata gwamnati ta zo da irin tsarin nan, sai ka ga sun fito. Suna nan dama suna ta yin ko maganin gargajiya ko kuma dai ba su da halin zuwa, shi ya sa sai ka ga lokacin ne suke zuwa. To wannan yana cikin abin da muke yaki da ƙwarai da gaske. A daina bari sai ciwo ya yi nisa, sai ya zama ba yadda za a yi da shi. Ya riga ya yi nisa, sami a zo a nemi taimako a asibiti. Asibitin nan ba wai a'a abu ne, dole ne sai an zo da wuri. In an zo da wuri akan samu sauki, amma in ciwo ya riga ya yi tsanani ya fi ƙarfi, to ba yadda za a yi. To shi yasa muka ɗauki wannan shirin wannan shekarar na banda tantancewa ma, ana koyarwa, ana koyar da ma'aikatan asibiti yadda za su riƙa tantancewa ɗin su da kansu, ba wai a kowane shekara sai Medicaid ta zo ta yi wannan aikin ba. Mun koya ma mata guda 66 daga ƙananan hukumomi a jihar Kebbi gaba ɗaya, da kowane General Hospital an ɗebo mutum biyu, sannan kuma aka ƙara da na Emirates. Ƙananan hukumomi mu guda 21 ne. Sannan aka koya masu, aka yi training na kwana 5 a cikin garin Birnin Kebbi aka yi. Da aka gama koya musu, sai aka ɗauki kayan aiki, duk abin da take bukata na duba mata na sankaran mama ko na mahaifa, an ba su sun koma asibitin su da inda suke zama da shi, don su ci gaba da aikin a can. Sannan su ma za su iya su koya ma wasu. Kuma akwai yadda muke zuwa mu bincike su, mu tabbatar da cewa suna yin wannan aikin. Akwai form da za su yi ta ciccikawa, in an samu wani kowace akwai abin da za ta bamu a kowane wata, mu tabbatar da cewa har yanzu suna yin aikin nan yadda ya kamata. Mutum nawa ta koya ma, in an zo shekara mai zuwa akwai ƙarin da za a yi mata, akwai ƙarfin gwiwan da za a yi mata in ta yi wannan abu. Haka kuma ita ma gwamnati muna zama da su, musamman ma'aikacin lafiya, Ministry of Health na state, suna muna aiki tare da su, su ba mu goyon bayan.
Za ki ga yawanci in ana irin waɗannan abubuwan ana yin gangami. To a shafinki na Twitter da nake yawan bin abubuwan da kike akan a wannan abu na sankara, na ga cewa akwai mawaka, akwai wasu za ki ga 'yan fina-finai ne, wasu kuma wanda aka sani ne a cikin al'umma, suna ta sanarwa su ma a shafukansu cewa za su je kaza, za su yi kaza akan abin da ya shafi wannan Medicaid din naki da kike maganan campaign akan sankara. Shin me hikimar sa waɗannan mutane ciki?
Hikiman shi ba wani abu ne ba, saboda duk sai muna neman a saurari maganan da muka zo da shi ne. Mutanen mu ko ba a so ko ana so, ana kallon fim. Fim ɗin nan wani lokaci muna tukan shi mu ce sun zo da maganan da ba mu son ƴaƴanmu su gani, ko irin ɗabi'o'in da ba a son a gani. Ashe ko in muka ɗauki abin da ya cancanta, muka koya musu, mu nuna musu cewa ga abin da muke son su faɗa, wanda haka muka yi. Aka ɗauki labarin wata mai kansa, wata ma ta samu kansa ba ta je makaranta ba, haka dai aka ƙirƙiro fim a kan shi. Wasan kwaikwayo ne, amma yana ba da darasi, akwai darasin da ke fitowa daga cikin shi. Haka waƙan da ake yi, in ka zauna maimakon ka ji waƙa ana tsalle ana abin nan, in waƙan nan ya zo da wani darasi a cikin shi yana maka faɗakarwa akan a'a a duba, aje a duba, aje waƙan ɗan kansa, irin dai shi ne hikiman da muka sa a ciki na kai wannan saƙonmu ga dukkanin al'umma musamman waɗanda ke sankara. Ko an ji ko an so suna sauraron radio, wannan hirin da za mu yi insha Allahu ina fatan sai kai inda ni ban taɓa zuwa ba, mata za su ji bayani akan cewa yana da kyau su riƙa duba kansu idan mace ta ga kololo tun kamin ya zama ciwo, kamin ya fara ruwa, kamin ta fara jin zafin shi, da zaran kin duba nonon kin ga wani kololo, to a yi sauri a samu hanya a tafi asibiti. Mai gida ina roƙonka ka bata daman ta je ta nemi taimako.
Shi ne sako na. To yawanci zaki ga akwai kuma bangaren da zamu ce a Hausance tamfa-tamfa, zaki ga wani lokaci sai a ce a ai daji ai ciwon aljanu ne, wani a ce ai akwai aljanu da ake cewa gwaigwai, a ce ai gwaigwai ne ya harbe shi da kibiya ko ya harbe ta da kibiya, sai ya zama daji. Ya kuke da irin wannan matsalar?
Eh, to shi yasa muke cewa duk fa ba mu fa samun ci gaban da muke bukata da yadda ya kamata da dukkanin arzikin da Allah ya ba ni kasar mu Najeriya, idan ba mu yi ilmantar da kanmu ba, dole sai mun ƙara ilimi. Ilimin nan ta ɓangaren boko, ta ɓangaren addini, sai mun haɗa wasu abubuwa da wasu da muka rike cikin al'adarmu ba na ƙwarai ba, wasu na ƙwarai ne, amma irin ɗabi'an da za a zauna a yi ta cewa a jinnu ne ya kamata, alhalin da abu nan ana ganin iri-iri kansa ce ko kuma dai abu ne wanda za a iya maganin shi. Misa ake shan maganin malaria, to shi ma a zauna a ce jinnu ne mana ko wani abu, in dai ba a ce ba jinnu ba, amma dai ba wai za ka mai da komai ba, Allah ya ce ka nemi magani kamin ka ban mashi, kamin ka ce. Hadisai da yawa sun bayyana mana yadda wani ya aji raƙumi ya sake shi kawai yana tafiya. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ka saki raƙuminka haka? Ya ce ya Rasulullah, na bar wa Allah ne. Ya ce a'a, ka dawo ka ɗaura raƙuminka sannan ka ban mu Allah. Ashe ko yana da kyau mu fara duba kanmu mu tabbatar da muna da rigakafi sannan mu yi addu'a ban mu Allah, amma ba shi yiwa mu ce komai sai mu zauna mu naɗe hannu na bar mu Allah. In haka ne ka ci abinci mana, ka tsaya sai Allah ya ɗauko abinci ya zo ya sa maka a baki physically. Allah ke ba da hali, amma za ka tashi ka je ka nema. Shi ne abin da muke faɗi a nan. Duk maganar wasu tsumur, wasu abubuwan nan dole mu nemi ilimi mu aje shi a gefe. Duk wani mai ilimi wayayye ba zai kawo irin wannan abubuwan ya sa a rayuwar shi ba.
Daga ƙarshe kin san an ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. ‘Yan uwanki manyan mata, matan gwamnoni misali da matan shugabanni, shin ƙungiyarku ta Medicaid nan me take yi don ganin cewa su ma sun bi sahu? Domin me in suka taya ku yaƙin, ina ga kamar abin zai inganta, kuna yin wani abu akan ganin cewa kun jawo hankalinsu ba kawai a yi ta shiga motoci a yi ta bugawa nan a buga nan ana ɗaga hannu ana kamfen ba?
Gaskiya zan masu adalci a nan, kowace daga ciki tana iya kokarinta. Iya ta dai wani ya fi ba da ƙarfi a wani a gefe ne. Kamar yanzu wannan aikin da muke yi na Medicaid, matar shugaban ƙasa Hajjia Aishatu Muhammadu Buhari ta ba da tallafi na mutum 1,000 an ƙara a jihar Kebbi, an tantance su. Haka kuma akwai wasu jihohi wanda suna yin wannan faɗakarwa da muke yi. Jihar Oyo tana yi, jiha Ogun suna yi, a arewa Borno ma tana yi. Haka dai kowa na da abin da yake ba da himma a kai kuma suna yi. Da muka yi taron mu a Kebbi, duk sun zo ta jiha Oyo can ƙasar Ibadan, ta nuna min abubuwa da dama yadda su suke yi, wanda na yi murna na yi farin ciki ƙwarai da gaske bisa ga yadda ta koya min. Kuma insha Allahu za mu yi koyi da su. Sai na je na ganin makaina yadda suke yi, yadda take samu yadda take samun taimako daga wasu ƙungiyoyi a ƙasashen waje, yadda za mu rubuta abubuwa dai haka, duk ta nuna min. To ashe ko su ma suna yin aiki kenan. Sannan kamar yadda na yi bayani, Her Excellency Hajjia Aishatu Muhammadu Buhari ta ɗauki nauyin mata 1,000 a ƙari a kan wanda jihar Kebbi, gwamnatin jihar ta ɗauka na 2,000. Ita ma ta ƙara nata gudunmuwan na 1,000 a tantancewan. Kuma duk wanda aka samu screening, watan duk wanda aka samu da ciwo za a yi mata maganin shi. So yanzu muna nan dai muna bi har zuwa ila za mu kai ki zuwa ƙarshen wata ne zuwa kamin mu ƙare din wannan dan ba ƙaramin aiki ne ba ka tantance mata da su. Ana nan ana ta bi asibiti ana yi a hankali. Idan muka ƙare duk wanda aka samu za mu sanar da jama'a su gani. Lokacin kamar yadda muke bayani da muka yi taron mu a gidi duk sun zo sun halarci wannan taron daga Lagos, daga Cross River, daga Oyo, daga Dasunan dai Sokoto mace daga Zamfara makwabta nesa da na kusa sun zo. To ashe ko muna aiki tare.
Babban mai gidan wato shi His Excellency gwamnan jihar Kebbi. Wani irin goyon baya yake baki babban da kasancewar shi mai gidanki? A'a, kasancewar wannan abin da kike wani irin goyon baya yake baki tun lokacin da kika fara har zuwa yanzu da ya zama gwamna?
Alhamdulillahi, na gode wa Allah da ya sa mai gida mai girma gwamnan jihar Kebbi mutum ne wanda na tsaye yana da sosai kuma yana da fahimta na abubuwan mata. Yana da ilimin shi daidai gwargwado da wuya ka ɗauko wani sashin da ba zai iya baka lecture a kan shi ba. Saboda haka da duk na ɗauko abubuwa na ko na lafiya ne ko na ilimi ne ko kuma na tallafi ne ga mata. Zai iya akwai abubuwan da yake ƙara min, akwai basiran da yake ƙarawa a ciki ba ma tare da yana gwamnan jiha ba. Kawai ma hira ka zauna da ɗan uwanka da zai iya nuna maka a'a mu yi shi ta haka. Mutum biyu ne dama nake wannan hiran da shi. Da shi da ubana. Yau na rasa uba amma Allah ya sa har yanzu yana nan kuma yana da daidai gwargwado yana da halin da zai iya taimaka min Allah ya bashi wannan girman kujeran nan da yake akai yana taimaka mana kwarai da gaske. In muka kai abubuwa tunda dai ciwo ne na mata kuma na gaske ne. Ba zan ce ciwo ne na mata ba, duk abin da ka kai kuma akan gaskiya ne. In ilimi ne na matasa, in ba abiya ne ba, kullum ina cikin samun jari takarda ne zan ce ko waya ko text message ko email daga ɗalibai daga India, daga Sudan, daga nan jiha Kebbi. Yanzu ba a yi minti biyar ba wata uwa ta tabbas gabana nan ta ce tana da wani ɗa a College of Education a biya mashi 23,000 zuwa ko registration ko me ya kamata gwamnati na biya masu. To in na kai irin wayannan abubuwan kusa da su wajen shi, in mutane sun zo wajen mu haka, in na kai wajen shi gaskiya yakan saurara kuma ba abin da zan ce illa alhamdulillah. Kuma Allah ya ƙara ma gwamnati basira kuma Allah ya ba su sa'a.
To Your Excellency Dr. Zainab ba gudu mun gode kwarai da kika samu lokaci kika yi dogon tattauna da mu cikin shirin. Na gode
kwarai malaman Allah ya taimaka kuma Allah ya sa mata su ji abin da muke faɗi kuma su samu ƙaruwa daga wurin shi. Allah ya baka ladan wannan abin da kai yi.
Amin amin.
Na gode. A sha sanyi lafiya.
Ai baka ya fara.
Lallai kan wannan shirin na Dr. Zainab Babudu gagarumin shiri ne na faɗakar da mutane game da wannan cutar, kuma muna kira ga sauran matan gwamnoni da su ma su haɗa hannu wajen yaƙi da wannan cutar.
Haka yake Maryam.
Haka kuma wato Hajiya Maryam ka bara ba wai kawai ma matan gwamnoni ba, mu ma talakawa muna da gudunmuwa da zamu iya bayarwa a cikin wannan harka. In ka kula a nan ƙasar Amurka zaga talakawa suna haɗuwa su yi abubuwa ba lallai sai sun jira gwamnati ba, mu ma ya kamata a ce.
Wato kenan kamar misali matasa za su iya su tare sai a ce dan nera faranguwa kaga
dukkan kancinsa
miliyan 1 a unguwar ai kaga sai
kaga nera miliyan 1 kenan
wannan haka yake. To masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntuɓar mata shafukan mu na Facebook da Twitter ta lalubar sanannun mu na sashen Hausa
ko kuma kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To haka yake, duka a nan shirin yau da gobe na wannan rana ya kammala, sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin ita
Maryam Dauda
da kuma ni Nazir Ahmad Hausawa.
To ni Usman Ahmad Kabara ni ne na gabatar muku da shirin, sai kuma wanda ya jagoranci shirin wato Daniel Brown. Wacce ta bada ta hada mu da ku wato engineer Mateo ita ce Tiang. Ni din nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a cikin wani sabon shirin na yau da gobe, shirin matasa.
Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da madalaci. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.